أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيها كبرك مرسادوا أولنا مركز نمجيما مركز ميتارة البركة دنتي قباء دمجلس من القرآن wannan shine majalisi na 10 a cikin wannan karatu muna 10 ga watan Rabi'ul Sani Rabi'ul goma da watan Jumada Ula hijira daga Makka zuwa Madina 1446 wanda ya daidai da 12 ga watan 11 a kalandar Bature 2024 kamar yadda muka saba kamun mu shiga karatu inda tambaya muna amsa tambaya sannan mu shiga cikin karatu sai wani tsokaci ga wata tambaya sati da ya gabata bayan mun gama karatu an uwa yake tambaya yake cewa a ina ne Ubangiji zai yi wa al'umma ko zai yi wa mutane hisabi a lokacin nan nace a ƙasa ce amma dai ba irin ƙasa ba wanda muke rayuwa da ita ba wanda muke rayuwa a kanta a yanzu to duk da lokaci ya dan kurace bin yi ba wani bayani ba kasancewar Ubangiji yana bayyana mana a cikin Alƙur'ani shi yawma naqawi as-samaa'a ka tayyi sijilli lil kutubi kama bada'na awwal khalqin nu'idu Ubangiji zai nade ƙasan nan zai nade sammai kamar yanda da babu su kurin Ubangiji zai nade kayan shi haka ƙasa yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati wa barazu lillahi al-wahidul ghahhar ranan da za a yi wa mutane hisabi ranan nan Ubangiji zai canza mana wannan ƙasa ba irin ƙasar da muka rayu a kanta ba wata ƙasa ce daban kuma saman ma Ubangiji zai canza kayan shi ina wannan shi yake nuna mana a wani wuri ne kamar yanda nayi bayani wancan sati wani wuri ne wanda ake kiran shi ardul mahshar ƙasa ce wadda Ubangiji zai tara kowa da kowa tun daga na farko har na ƙarshe daga mutane har aljannai har dabbobi don Ubangiji ya yi wa kowa hisabi kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana lalle Ubangiji zai abinda yake tabbatar mana lalle hatta da dabbobi Ubangiji zai tayar da su a wannan falfajiya yace zai fara yi wa dabbobi hisabi dabbar da take da kaho a mata kisasi akan dabbar da batta da kaho akan tunguzo da ta yi mata sannan Ubangiji idan ya gama yi musu hisabi sai ya nike su dukkan su koma ƙasa sannan a zo a yi wa mutane hisabi a tamna tsakuwa don aya ta ji tsoro kina wannan shine wuri wanda Ubangiji zai yi wa kowa hisabi shine ake kiran shi da arrul mahshar shine a can suratul anbiya Ubangiji yake tabbatar mana la tara fiha iwajan wala amta wannan ƙasar wanda Ubangiji zai yi wa kowa hisabi ba tudu a cikin ta babu gangare na wani yace ana hawo kan tudu inna ayyuhal gani a hilal Allah wani kuma yace ana yi ƙasa ai Ubangiji na baya hango ni ba a'a dukkan ta tare ta biyu ce kurum babu tudu babu gangare kowa zai huto tsirara kamar yanda aka aihe shi a wannan kamar yanda yazo wannan duniyar haka za a zo a yi wa kowa hisabi Aisha take tambayan manzon Allah take cewa ya za a ce kowa tsirara kuma a cike da kai mata da maza yace al'amarin ya huce wannan lissafin kowa ta kanshi yake kowa nafsi yake ne wani in mata dubu za su tsaya gindin kafa kuma san bada ma kai dai kakan ka kake ya za a kai labari ya za a ka sha a gaban Ubangijinka Allah ya tar da mu na'am
sai dai nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko gwamnati a kan haka.
Ubangiji ba dan Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba kadai Ubangiji ya halicci wannan duniya ba. Ubangiji me yake bayyana mana? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Da shi Muhammad in da wa'ansu wanda suka gabace shi da wanda suka zo bayan shi da mu al'ummar shi dukkan mu Ubangijin mu ya halice mu ne dan mu bautawa Ubangijin mu mu tsantsanta shi wurin bauta. Kuma wannan saman da wannan kasan Ubangiji da ya halice su ne dan mu. Ba dan komai ba dan mu amfana da shi. Idan ka koma cikin Alkur'ani ayoyi daban-daban zaka gani suna karantar da kai lalle Ubangiji huwa allazi khalaqa lakum ma fi anfusikum wafwan huwa allazi khalaqa lakum. Idan ka koma mu koma ma cikin suratul Nahl zaka ga Ubangiji sai da ya zaro mana ni'imomi da yayi mana duk abin da Ubangiji ya zara ya halitta yace ba dan komai ba dan ku amfani da shi. Ba wai dan wani abu ba dan ku amfana da shi aka halitta muku da wannan saman nan da muke gani ai rihice gare mu kuma da kai amfanuwa wanda dan adam yake da babu ita da babu ranan nan da babu tarmamu wannan da babu watan nan dan adam za ya cutu amma dai Ubangiji sai ya sanya mana su ba dan komai ba dan su kasance mana amfani kamar yanda sati da ya gabata a cikin karatun mu mun kawo wannan ayar da Ubangiji yake bayyana mana wal arda afalam yanzuru ila samai fawqahum kayfa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Kaga wannan shi ma dalili ne wanda yake tabbatar maka wai ba dan Muhammad ba aka halitta saman nan ba. Aya ce gare mu yake cewa shin ba za ku yi diba ba zuwa ga sama ba yanda muka halicce ta yanda muka kawata ta ka leka ka gani babu wata tsaga a sama. Tan yake bayyana mana a cikin suratul mulk yake cewa ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. هغني دكا سبن نن دا اوبنجيزي يا حلچه تا da manuwa Ubangiji ya halice ta. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Shi Ubangiji ne yake cewa ku hadi wannan abubuwan halittun nan da kuka gani Ubangiji ya yi su ba yayi su bane ba kurmu dan ku kalla ya kasance muku kawa ba ko kuma a'a dan ya kasance dan wani aka yi su a'a Ubangiji bai halitta haka ba kurmu dan kurmu shajanci dan kurmu a zo a yi wasa ko a gani ya burge ko a me da zance aka haka a'a da kai wata hikima da Ubangiji ya sanya ya halitta haka inda babu su in da babu rayuwarka. Haka duk wani wanda zai ringa cewa a ai duniyar ma an yi ta ne dan Muhammadu wallahi ba haka bane ba. Ubangiji yayi da ya tashi ya hudi wa mala'ikun shi yake cewa inni ja'irun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Babu wani nassi daga bakin manzon Allah ko daga bakin ko daga cikin alqur'ani wanda yake tabbatar mana a ai wannan duniya Ubangiji ya halicce ta ne dan Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Babu wani nasi wanda yake tabbatar da haka. Wannan akida ce wanda manzo Allah yake shaidi akan ta. Me yake cewa lokacin da ya kwanta rishin lahiya kamin ya rasu yake cewa la tatruni kama atratin nasara almasih ibn maryam. Wannan hali ne na kristoci inda suke kambama annabawan su suke kambama annabi Isa suke cewa manzo Allah yake umurta yake hani yake cewa kada ku kambama ni ku rarauka ni har ya kai ku ringa cewa ai an yi duniya ma dan shi ai wannan rarukawa ne wanda shi manzo Allah ba an yi hakan ba dan shi ba. Manzo Allah me yake cewa inna ma ana abdullahi wa rasulu ni fa bawan Allah ne manzo ne kuma dai yana ɗaya daga cikin fadala ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da Ubangiji yake cewa kace innama qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. A gani ne yake tabbatar maka shi manzo Allah ka kiraye shi a matsayin bawan Allah ne manzo ne wannan shine abin da yake dacewa kuma shine girmamawa na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mutun ne kwatam kwatinka. Hadisi Abdullah ibn Mas'ud yake tabbatar mana yake cewa manzon Allah yake hadi musu yake cewa Allah sai da ya leka zakatan dukkan bayu tun daga annabi Adam har zuwa yaro na karshe wanda zai huto duniya yake cewa sai ya gani ba wata zuciya naqiya saliha zuciya tsarkakka zuciya mai kyau wadda ta dace a hada ta da annabtaka da manzanci kuma ta kasance jagora ce ta dukkan annabawa da manzanni ta kasance ita ce zata jagoranci fiyayyen al'umma in ba zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba. yace shi sun ya ubangiji sai ya zabe shi sai ya gama shi da annabtaka ya hada shi da manzanci ya sanya shi ne cikamakon annabawa ya sanya shi jagora na annabawa ya sanya shi shine mai ceto a gobe kiyama amma dai za a ringa cewa an yi duniya dan Muhammadu wannan magana ce wanda bata dace ba ga ahlus sunna ya ringa wannan inta istidraki ne wannan galgajiyance za a ringa cewa ai komi ma da kake yi dan Muhammadu wallahi muna daukan wata martaba ta ubangiji sai mu ringa dorawa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi kuma wannan abun bai dace ba in muka manta ba lokacin da muka zo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da muka zo tafsirin wannan ayan mun yi bayani gamsasshe akan baya dacewa ka dauki haƙƙin ubangiji ka dora ka ba Muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan kai haka to tabbas kai shirka wajibin ka ne sai ka sadawo ka maimaita la ilaha illallah inka sannan ka dawo cikin turba ta addinin musulunci haƙƙin Allah haƙƙi ne nashi manzon shi yana da haƙƙi wanda ya kamata mu kare shine mu kare mutuncin shi mu kare martabar iyallan shi mu kare kaza amma dai duk wani haƙƙi wanda na ubangiji ne haramun ne qatar mu dauka mu baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan muka yi haka kuma tabbas mun riga mun muta daga cikin addinin mu na musulunci Allah kiyaye mu ba ka iya yin arwalla ba ko da za ka rasa sallah sai ka yi shi wankan sharadi ne na sallah an baka zo ba da shi ba to babu sallah in dai da kwai halin ayi da kwai dama ayi da kwai ruwan da za a yi to baka da sallah in dai baka yi shi ba amma dai irin hali na sanyi kana da yakinin idan ka yi za ka iya cutuwa wannan halin an baka dama in taimama ma za ka yi ka taika taimama ka ka taika tar da jami'i ka yi sallah amma dai babu sallah in babu tsarki sharadi ne na sallah shi kuma idan janaba ta kama mutum baya yiwa wani abu ya maye gurbinta in ba taimama ba ko kuma ya kasance an yi abin da an yi wanka kenan shi kuma inda halin babu ruwa ne ko kuma wata larura ta gitto wanda ba ta iya bada dama ba a yi wankan ba kuma da kwai ruwan kenan an baka dama ka yi taimama ga wannan rangon ne amma dai sallah ba ta ingantuwa sai da tsarki shi kuma wannan tsarkin shine zai baka arwalla ba za ta wannan shi san ya malamai suka kasa maka wa malaman fiqh suka kasa maka tsarki kashi biyu akwai tsarki wanda yake tabbatar abinda yake janyo shine hadasul asgar shine hadasi wanda yake karami ko bawali ko bayan gari ko kuma wannan iska ko kuma su ne dai wannan ko kuma hako kamar yanda wa'ansu daga cikin malamai suka tai hako wanda yake ya huce igaya ko zubda jini hako dai wanda shine dai wannan abubuwan guda uku wanda da wa'ansu daga cikin malamai sun tai akan wajibi ne mutum sai ya sake arwalla ko kuma ya kasance hadasul akbar shine wannan najasa ce babba wanda shi ko ba abin da zai maye gurbin ta in ba wanka ba shine ake kira wankan jiwa Allah ta lokacin namu kai huce na
sallah da janaba akan mutuwa shi wa shi
sallah ka ta yi idan ka tuno kurum sai ka yi wankan ka ka bakin da abin da ya gaba kenan babu wani wannan shi duk lokacin da in dai kamun lokacin ta ne ya kuta sai ka tuno to kana iya zuwa ka sake yi ka sake sallah amma dai bayan lokacin ta ya riga ya sha wannan kuma la yukallifu Allahu nafsan rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na mantuwa ce ko kuma kuskure ne duka wannan an riga an dauke maka in sallah ta riga ta yi amma dai da kai wanda suke ganin a'a in dai tunda ka riga ka tuno to kana kai ka tafi ka saki wannan sallah amma dai a hada mafi rinjaye ba dama lokacin ta ya riga ya shude an shiga wata sallah ka tuno to wannan ta riga ta sha kuma sai dai a kirga din gaba insha Allah wallahu ta'ala alam muna cikin ko sati da ya gabata mun karanta ayoyi guda hudu wanda aya ce daga ta 12 zuwa aya ta 15 ubangiji yake bayyana mana kazzabat qablahum qaum nuuhin wa ashabur rass wa thamud wa aad wa fir'aun wa ikhwan lut wa ashabul aikati wa qaum tubba
كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وبنجي يكي تيوى كذبت قبلهم قوم نوح تبس متانا النبو نوح كامنكو كامن متاننك يا كي محمد صلى الله عليه وسلم سنكرية منزلني وأصحاب الرس هكا ما أبو تاريزيا سوما سنكرية منزلني وثمود كما ما أبو تا ko kabila ko al'umma ta Samudawa wanda Salihu shine annabin da aka turo musu su ma sun karyata manzanni haka Adawa ma wanda aka turo musu wani annabi annabi Ad su ma wa'annan mutanen annabi Hud afwan su ma sun karyata manzanni yace haka mutanen Fir'auna su ma sun karyata manzanni haka ɗan uwan annabi Lut su ma sun karyata manzanni Ubangiji ya ci gaba da mana bayani ya ce wa ashabul aika haka mutanen annabi Shu'aibu su ma sun karyata manzanni wa qaumu Tubba kuma haka mutanen Tubba su ma sun karyata manzanni saboda uslubi na alqur'ani bai ce maka ba mutanen annabi Nuhu kanzabat qablahum qaumu Nuhin ar-rusula wa kanzabat qaumu wa ashabur rasi ar-rusula kanzabat ar-rusula wa samudu kanzabat ar-rusula sai ya kawo maka bayani cikakke sai da yi da zano maka sai ya ce maka kullun kanzabar rusula dukkan su wa'annan al'ummin da muka zana maka daga annabi Nuhu har zuwa qaumu Tubba dukkan sun karyatar da manzanni fa haqqa wa'id wa'idi na ubangiji wutar jahannama sai ta tabbata a gare su wa'annan mutanen shine muna bayani muka ce nan ubangiji sai ya kawo kanzabat qablahum kullun kanzabar rusula dukkan su sun karyatar da manzanni muka yi bayani akan lalle shi yake nuna maka waida a matsayinka na musulmi zaka ce ka yarda da dukkan annabawa tun daga annabu Adam alaihi salam har zuwa annabu Muhammad kurum annabi ɗaya ne Musa ne kai kurum baka yarda da shi ba to tabbas baka da imani shi san ya ubangiji yake bayyana mana amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi kace sun yi imani amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbi dukkan manzanni sun yi imani abinda aka sabkar da gun ubangijin su kowanne yayi imani da Allah yayi imani da manzanni yayi imani da littattafai wanda ubangiji ya sabkar yace mu a matsayin mu na ahlus sunna a matsayin mu na musulmai ba ma bambantawa tsakankanin wancan annabin da wancan annabin dukkan su ɗaya ne annabawa ne da gun ubangijin su ubangijin su ya aika su kuma su isar da sako kowanne ya isar da sakon shi ya shude wannan yazo ya zo ya bayyana shi ma sakon da ubangiji ya aika shi da shi yazo ya shude kamar yanda ubangiji yake bayyana mana bayan ƙurunan baina zalika kasira ubangiji bayan shi ya kawo wasu karnuka kowanne idan ya zo ya shude wani karni za ya zo a aika musu da manzo wani manzo biyu kowanne ana aika shi gulgudan mutanen shi sai Muhammad sallallahu alaihi wasallama aka aika shi a dukkan al'umma ba bambanci tsakanin waccan alƙawaccen kabila ɗan waccan garin dukkan su annabin kowa da kowa ne shine ne yake bayyana mana lalle idan da wani zai yi imani da wani annabi ya ki imani da wani annabi to tabbas bai yi imani ba da Allah shi ba ko sai ya dawo ya yi imani da dukkan su sannan imanin shi ko musuluncin shi za ya tabbata nan idan muka bibiya zan mu gani ubangiji ya bayyana mana annabawa daban-daban wanda ubangiji ya aiko to na so kada mu huce mu yi tsokaci tunda karatun mu majlisi ne na alqur'ani duk abin da zamu bi mu tsaya mu yi bayani dalla-dalla sannan mu huce shi idan muka dauki annabi na harko wanda ubangiji ya aika shine annabi Nuhu kuma yanda hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana bayan annabi Adam ba a samu ba mutane bu san bo su bautata wani koma bayan Allah ba haka karnuka suka shude ana ta tahiyya ba a san ba a bautata wani umba ubangiji ba shi kadai ba har ya kai a cikin mutane aka samu wasu mutane na gari sunan Yahusa ya auka Nasra wa'annan mutane ne na gari sun kasance suna taimakawa al'umma suna yin gumba a jika a ringa baiwa mutane ana tallafawa dukkan wasu ayyuka na gari da taimakawa al'umma suna tsayin daka akan shi bayan sun mutu shaydani yazo ya raya wa mutane ya sai ai ku bar irin wa'annan mutane na gari a ce wai kurum kun tai kun binne su shikenan an manta lissahin su ai kamata ai ku yi staci irin nasu ku zo ku yi a kwaba laka a yi irin butun-butumi irin nasu na yanda kullum idan kun gansu za ku ringa sanya musu albarka kuna musu addu'a suka zo suka ce ai wannan shawara ce mai kyau sai aka zo aka yi staci irin nasu gumki gashi na irin nasu ana ta tahiya bayan wa'annan wanda suka yi gumakan nan sun shude jikoki sun zo yace wai wa'annan mutanen din me yasan ya buza ku baututa musu ba su kasance muku tsahani zuwa ubangijinku mutane ne wanda suka yi kaza ɗan tanda har sun zo sun yi tamsilin su an yi gumki irin nasu to dan me sun ya ku ba za ku sanya su tsani ba zuwa ga ubangijinku ba idan kun tashi neman ubangijinku ku bi ta kansu yayi su isar da ku zuwa ga ubangiji daga lokacin da aka fara bautata musu ana tahiya albarkacin wannan bautar ta kai makurata an manta lissahin ubangiji sai ubangiji ya aika da annabi Nuhu game da wa'annan mutanen ba dan komi ba dan ya galgade su su dawo turba ta gaskiya su bautatawa ubangiji shi kadai idan muka koma cikin alqur'ani zamu ka cikin suratul a'raf ubangiji ya mana tsokaci akan kissar annabi Nuhu annabi Nuhu alaihi salam haka idan ka koma cikin suratul yunus zaka gani ubangiji ya kawo bayani a cikin ya bayyana mana labarin abin da ya wakana na annabi Nuhu da shi da mutanen shi haka idan ka koma uwa uba cikin suratul hud ba wani wuri inda aka kawo kissar annabi Nuhu a cikin complete kamar cikin suratul hud alaihi salam sannan idan ka koma cikin suratul al-mu'minun zaka gani ubangiji ya kawo bayani akan kissar didda takaitatta ce haka idan ka koma cikin suratul shu'ara kissa ce ita ma sigar ta daban da abinda ubangiji ya kawo a cikin suratul hud alaihi salam haka idan ka koma cikin suratul al-ankabut zaka samu bayani akan kissar annabi Nuh alaihi salam haka cikin safat haka cikin suratul qalam al-qamar afwan suratul qamar haka shi ma ubangiji ya kawo bayani akan kissar annabi Nuh alaihi salam haka uwa uba ubangiji ya hutar da sura wanda ake kiran da suratul nuh wanda idan ka gani zaka yi bayani zaka ga bayani cikakke akan abin da ya wakana didda idan ka koma cikin suratul hud shine bayani cikakke wanda ubangiji wanda ya kawo bayanin kissar annabi Nuh alaihi salam kamar yanda muka yi bayani annabi Nuh ubangijin shi ya turo shi albarkatin kauce hanya da mutanen shi suka yi akan bautatawa wa'ansu daga cikin gumaka idan ka koma cikin suratul nuh zaka ga ubangiji yana bayyana wa qalu la tazarunna alihatakum wala tazarunna waddan wala suwa'an wala yaghus wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu kaseera wala tazil zalimina illa dalala ayin yake bayyana maka lalle kada ku bar abun bautan ku wannan abun bautar sai ubangiji ya zano mana koda baka sani ba duk da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an wadi mai ma kunta ta'lamuha anta wa qaumuka min qabli hadha wannan labarin rukan da ake baka na annabi kaza ya shude ga yanda ya wakana da shi da mutanen shi ga irin gogormaya da aka yi kuma ga yanda takaya shi ya samu nasara aka halakar da mutanen shi aka ce mai wannan labari ne kai baka san shi ba haka mutanen ka bus san shi ba sai yanzu muke laburta maka wannan labarin haka ubangiji yake bayyana kuma kamar yanda can sati da ya gabata muka yi bayani wannan labarin da ubangiji yake kawo mana a cikin alqur'ani na annabawa wanda suka shude ko al'ummu wanda suka shude ba dan komi ba dan ya kasance mana izina ce mu al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya kasance lallashin zuciyar manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama kale da ka gani abin da ya wakana da annabi Nuhu ubangiji yake bayyana wa falabi safihim alf sanatin illa 50 ama da aka turo shi wurin mutanen shi sai da yin shekara 50 yana kiran mutane su zo su yi imani da Allah a kaida ta ubangiji yana turo da annabi idan yayi shekara 40 idan ka kara mu ne a shekara 40 ga shekara 50 shekara nawa shekara 10 wannan shine sannan bayan an halakar da mutanen annabi Nuhu da yin shekara 60 yana kira akan a saita al'umma akan shari'a shekara 60 shekara 1000 shekara 1040 annabi ko 1050 annabi Nuhu yana kira ko annabi Nuhu yayi shine shekarun shi to kaga wannan yana nuna ishara ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai da kake kira duka shekara 13 ne shi kuma gashi nan labisa fihim alf sana a cikin mutanen da suke tsangwamar shi su ba shi kashi a sumar da shi akai ajiwa shi sai da yi shekara 250 yana kiran su akan su imani da Allah kuma da yazo mi yake bayyanawa yake ce musu ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghayru yake cewa ya ku mutane na ku bautatawa Allah buku da wani abun bauta koma bayan ubangiji na wannan shine hukurm abin da yazo wa a bautatawa Allah shi kadai kada a bautatawa wani koma bayan shi wannan kiran shine kadai yazo da shi a shine kurm aka tada duniya akan shi kuma yake bayyana musu ni wannan kiran wanda nake muku ha ba wani abba nake nima ba ba girma nake so ba so nake kudura na sarki ba dukiya nake so ku bani ba idan ka koma cikin suratul shu'ara ubangiji yake cewa wa yaqumi wa ma as'alukum alayhi min ajrin ajra illa ala rabbil alamin mutane na ni ho ba wai dukiya ba nake tambaya ba ku bani ba ku bani wani lada akan kiran da nake yi muku a lada na yana gun ubangiji na ubangijin talakai da suka tashi mi suka ce inna lanaraka fi dalalin mubin yace ya kai Nuhu mu muna ganin ka ta gana cikin wata bata mabayyaniya yanzu wanda yake dan aike ne daga gun ubangijin ne shine wanda yake kan daidai ko kuma wanda yake kan ba daidan mu shine yake kan daidai wannan shine kalubale duk lokacin da mai da'awa zai zo yana kira shi wanda ake kira a nuna mai ga hanya wanda take daidai gani yake yi kai mai da'awa kai ne ba akan daidai ba kaga Fir'auna ma haka ya kaya da shi da annabi Musa yace kai ubangijin naka ma gani nake yana cikin bata kai makaryaci ne ma ubangijin naka subhanallah haji abinda Fir'auna yake fadi ga annabi Musa to su ma haka da suka zo suke cewa idan ka koma cikin suratul a'raf suke yake bayyanawa yake cewa inna lanaraka fi dalalin mubin ya kai Nuhu mu muna ganin ka kana cikin bata mabayyaniya wannan shine abinda mutanen annabi Nuhu suke bayyanawa haka annabi Nuhu yayi ta ja da su yake ta ja da su har ma ya kai suke bayyana me suke cewa ya kai annabi Nuhu mu han mu ganin wanda suke bin ka in ba wannan ba in ba araziluna badiyar ra'ay makasanta makiyaya daga cikin mu su ne suke bayyanawa suke bin ka sai idan ka koma cikin suratu Yunus ubangiji yake bayyana mana yake cewa Nuhu yake fadi wa mutanen shi fa in tawallaytu fa ma sa'altukum alayhi min ajr in ajri illa ala Allah wa umirtu an akuna min almuslimin yake cewa idan kuka juya baya kuka ce ba za ku yi imani da ni ba to dan ma ni ho bin tambaya ba ho ku sakanta mun akan kiran ku da nake yi muku ha kurum ni dai mai galgadi ne kuma mai muku albishir ne ina galgadin ku ku tsaya ku yi imani da Allah in kuka yi imanin da Allah to da kai wani albishir wanda zai biyo baya shine za ku shiga gidan aljanna a gobe kiyama aga wannan shine kira da annabi Nuhu yake yi wa mutanen shi abin kuma ya gagara su fahimci annabi Nuhu su yi imani da shi abin ya citira har ya kai annabi Nuhu yake bayyana musu yake cewa to ni fa na iya fata ya mai da al'amari zuwa ga Ubangiji yake cewa a cikin suratu Nuhu Ubangiji yake bayyana mana wa qala adallu kaseera wala tazidu zalimin illa tabara ya Ubangiji ko kamun wannan ayar annabi Nuhu yake bayyana wa Ubangiji yake cewa Ubangiji afwan wa qalu la tazarunna alihatakum wala tazarunna waddan wala su'an wala yusuf wa qad adallu kaseeran wala tazidu zalim mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara ولم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا تراتا كيبنغو النبي نوح اي انباش كاشن انسومد دشي انكري تاشي امي دك ونو توزرتي الوكا تنى النبي نوح سيئد اغا هنو يكي سيئا وبنجيزي دو ونكاهو لي واندي اي ايماني لكي وبنجيزي كد كبرشي قواء سمن دوران كسنة وانا اذا تي النبي ادى النبي نوح يي kuma ubangiji mun sani addu'a annabawa karbabba ce kuma ubangiji da lokacin nan da ya tashi sai aniswa auhayna ilayhi anisna alfulka bi a'yunina wa wahyina addu'a shi an riga ya an karba kai sai ubangiji sai mai wahayi to yanzu abinda za yi annabi duk tun da ka ce a halakar da kowa la tazar al ardi min al kafirin da yara innaka intazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara kaga addu'a ce mai tsauri annabi Nuhu yayi irin ta aka baiwa annabi Musa sallallahu alaihi wa sallama dama yayi yace a ubangiji muna fatan Allah ya gutar da kalkashin tsatsansu a gutar da wanda zasu bautata maka yace ubangiji a shafa musu lahiya kamar yadda Jibril yake bayyanawa lokacin da mutaran Ta'if aka gama manzon Allah da mahaukata da wawaye da yara suka jajjehe shi har suka karya mai hakori aka hosa mai kai a lokacin nan mai yawa kana annabi mala'ika mai kula da duwatsu yace nazo ka ba mu umurni mu rikitar da duwatsu na akan su yace a'a Jibril ya zo yace a'a yace Ubangiji ina fatan a kalkashin su ko a jikin tsatsan su a samu wanda za su bautata wa Allah kaga annabi Nuhu tura ta kai bango shekara 1050 yana abu daya yana cewa ku zo ku yi imani da Allah ba abin da nake nema kurin ku yi imani da Allah ku samu lamarin shiga gidan aljanna suka iya kurum he makaskanta a cikin gari wannan kuma shi yake tabbatar mana duk lokacin da aka ce ga mai da'awa ya zo annabi ne ko kuma wani malami ne yana kira afkan a dawo kan turba ta gaskiya a bautatawa Ubangiji wanda za su fara kalubalantar shi su ne masu iko da manyan gari kuma wanda za su yi imani da shi su bi shi su ne makaskanta wanda ba kowa ba a cikin gari ba shi sanya a can annabi Nuhu yake cewa ma ana bi taridil ladina amanu innahum mulaqu rabbihim ni ba na koribo inda suka yi imani da ni ba kuna cewa wai ya za a yi mumi imani da kai kuma makaskanta su zo su yi imani da kai ai wannan tahiya ce wanda ba za ta haɗu gida biyu ba manya da wannan kuma a ce kowanne ya zo ya ringa zama gabanka ana karatu ana karanta musu ayoyin Ubangiji ai wannan ba mu ba ce in ka kore su to ta kan yi mumi imani shi ma ba ka ta ba kuma haka wa'innan kahuran tunda al-kufr millatun wahida kahurci dai tahiyya daya ce gida daya ne yanda wayancan suka aiwatar su ma wannan ne yanzu su ma haka su ma suke aiwatarwa haka suka hudi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wa yanzu in ka koru wayannan makaskantan bayin nan da suwaye sai amma siyasar suwaye ne in ka kore su to takan ba katiba ha takan yi mumun imani da kai shi sanya ubangiji ya saukar wa manzon shi aya ya jame kunne wala taqul ladina yad'una rabbahum bil qadati wal ashi yuriduna wajha ma alayka min hisabihim min shay'in wa min hisabika alayhim min shay'in fatatuhuruhum fatakuna min az-zalimin inji cewa kada ka saki ka kori wayannan wanda ba kowa bane ba makaskanta ne a idanuwanka a idanuwan al'umma ba su da komai ahlus suffa ne su kansu ne ma abin da za su ci kuma sun yi imani da kai wanda suke kiran Ubangiji dare da rana kullun zaka same su suna karanta alqur'ani suna tasbihi suna istighfari yace to idan ka ce ka kore su wannan mutanen yace baka san ba hisabinsu ba a hannunka yake ba hisabinsu na gun Ubangiji shi zai sakanta musu da abin da suke aiwatarwa da haka idan ka ci ka kore su to za ka kasance daga cikin azzalimai shi sanya lokacin da mutanen annabi Nuhu suka ce wa annabi Nuhu ka kore su manan idan ka kore su takan yi mumi imani da kai yace wa ma annabi taharidil ladina amanu ni ba mai koran wayannan makaskantan da kuke gani a idanuwan ku wai makaskanta bane ba bazan taba korar su ba innahum mulaqu rabbihim su ma za su dai su tarar da ubangijin su ya musu hisabi da abin da suka cancanta ubangiji ya ba su na daga gidan aljanna ga wannan shine adalci na mai da'awa duk wanda yazo ka kama shi da hannu biyu makaskanci ne bai da komi a idanuwanka yana kana ganin bai da komi bai da galibu karami ne babba ne ka kama shi da hannu biyu wannan za su kara wa al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yawan jama'a a cikin gidan aljanna shi sanya lokacin da annabi Nuhu ya tura ta kai bango ya ce Ubangiji kada ka bar kowa duk wanda ya amsa sunan kahuri Ubangiji ka halaka shi saboda waɗannan mutanen ba za a samu ba wani bulbudin waɗanda za su yi imani a jikinsu ba waɗanda ma suka yi imanin ne ma suke su janye su goma kahurci ni Ubangiji yayi ya ce sai muka wa annabi Nuhu wahayi muka ce mai to yanzu ka kera jirgin ruwa bi a'yunina wa wahina da idanuwanmu da wahayinmu duk abin da annabi Nuhu yake yi da kai metar ɗin shi wanda yake zauwa ya bashi ya ce mai a wannan katakon sashuri kaza wannan ikaza wannan ikaza shine malamai suke cewa shine horkon jirgin ruwa wanda aka kera a rayuwa a wannan a duniyar wannan kurum sai gashi nan yake cewa kullama marra alaihi malau a cikin suratu hud wa kullama marra alaihi malau min qaumi sakhiru min qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun fa sawfa ta'lamuna man ya'tihi azabun yukhzihi wa yahillu alaihi azabun muqim duk lokacin da annabi Nuhu mutanen shi suka gitta suka ga yana kera jirgin ruwa yayin sai a fara mi izgili to daga da'awa an koma kafinta kashi shi gashi nan ya koma yana kera wani abu haka suke mi izgili iya izgili sai annabi Nuhu yake cewa in dai kuna mana izgili to mu ba fa za mu muku izgili fa shi da amma ka mun ne in maka wa ina aqamtum fa aqyu misli ma uqimtum bihi. A shari'a ta baka dama in an maka ba daidai ba, in ka samu daman yin ba daidai mu kai baka yi ba daidai mu daidai gurgurdan abin da aka maka na daga ba daidai ba, shine yake cewa to mu ma fa zamu muku izgili fa, wannan ku rubuta ku aji yanda kuke mana izgilin nan a yau, to mu ma fa zamu zo zamu muku izgili fa sawfa ta'lamuna. Yace a sannu za ku sani wanda azabar ubangiji zata zo ta kaskantar da shi kuma ta sadar da shi zuwa ga wata azaba wadda take dorarra har abada ba za ta gushe ba. Shine lokacin da ubangiji ya nuhaci al'amarin shi, yake cewa fa anjaynahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhuna. Ubangiji sai ya tseratar da annabi Nuhu da shi da waɗanda suka yi imani da shi a wani jirgi wanda aka tuka shi da mutane wanda suka yi imani da kowace dabba, kamar yadda can baya ubangiji yake bayyana, yake tabbatar mana, yake cewa ka dauki min kullin zawjaini sanani wa ahlaka illa man sabaqa alayhi qawlun wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalila. Aka umarce shi kowace dabba, kowane jinsi na daga wani abu wanda yake gani ya dauki aure mace da namiji, ya sanya a cikin jirgin shi kuma da waɗanda suka yi imani da shi. Haka suka shiga cikin wannan jirgin, aka nuna wa annabi Nuhu aya wadda daga ya ganta ya sani kurum fa al'amarin ubangiji ya kai addu'ar shi ta riga ya tace yu za a halakar da kowa da kowa. Shine lokacin da hatta idza jaa amruna wa farat tannur wal nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawlu minhu wa man aamana wa ma aamana ma'ahu illa qalil. Lokacin da al'amarin ya zo ta murhu ubangiji sai ya hutar da idan ruwa, wannan idan ruwan kurum da ya kece kurum a lokacin da aka cewa annabi Nuhu to fa al'amari wa ya zo fa, ka dauki dukkan waɗanda suka yi imani ka sanya su cikin jirgin ruwan nan, ka dauki dukkan wani jinsi na dabba ka sanya su cikin jirgin ruwanka ku shiga ku liƙe. A lokacin nan ubangiji ya ce wa kila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli wa ghida al ma' wa qudiya al amru wastawat 'ala al judi wa qila bu'dan lil qawmi adh-dhalimin. A lokacin nan ubangiji ya ce wa ƙasa ta bulbular da duk abin da gare ta na daga ruwa, aka ce wa sama zubar da duk abin da gare ki na daga ruwa, aka ce wa jirgi to ka saitu akan dutsen Jud. Ubangiji ya riga ya zartar da al'amarin shi, aka ce to nisan kwanar rahama ya nisanta akan waɗanda suka zalimta. Shine a lokacin nan annabi Nuhu yana kallon ɗan shi, dama matar shi ta riga yi tana cikin waɗancan wanda suka kafurce, kamar yadda ubangiji yake bayyana mana a cikin tagabun ne, yake cewa wa daraballahu masalan lilladhina kafaru imra'ata nuhin iz qalat rabbi wa afwan wa daraballahu masalan lilladhina wa daraballahu masalan lilladhina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lutin kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fa khalatahuma falam yughni 'anhumā min Allāhi shay'an wa qīla idkhulā an-nāra ma'a ad-dākhilīn. Yace ga misali nan, shirya ba a hannun wane da wane ba take ba, matar annabi, annabi Nuhu da annabi Lutu sun ha'inci mazajensu, wannan wani ha'inci ne, saboda malaman tafsiri suka ce baya dacewa ubangiji ya aiko da wani annabi ya kaddara matar shi ta kasance kha'ina bangaren zamantakewa aure, ta ringa bin wa'ansu mazaje a waje, a'a nan ha'inci ne na kin imani da ubangiji, shi ga inda ya saitu yana bin ubangiji da sau da kafa, ita kuma tace a'a addinin iyaye da kakanni za ta bi. Shi ne ga sunan ubangiji ya ce sun kasance kalkashin annabawa, mutane na gari daga cikin mutane wanda ubangiji, wanda ko annabawa kana ta tahta abdaini min ibadina salihai, wa'annan matan guda biyu sun kasance kalkashin suna auren mazaje wanda suke na gari daga cikin bayu wanda suke na gari, amma dai suka ha'inci mazajensu suka yi imani da Allah, yace wannan mazajen nasu ba su musu amfanin komai ba. Shi sanya kalkashin wannan kissan ma za mu zo za mu yi bayani abubuwan da za mu iya fa'idantuwa da ita. Lalle ba wai kasancewarka ba dan gidan wani ko kuma dan gidan annabi wani, wai shi zai baka lamanin ka kasance ko matan wani, shi zai baki lamanin samun shiga gidan aljanna tanke biki imani na gari ba. A gani wannan shine falan yugunya anhuma min Allahi shay'a, ubangiji yace wannan kasancewarsu zamantakewarsu da ko aurensu da suka yi tare da annabawa ko mutane na gari daga cikin mutane, yace wannan bai an hanar musu da komai ba, sai aka ce musu ku shiga wutar jahannama tare da masu shiga. Shine a lokacin nan annabi Nuhu yana kallon soyayya ta da da ma'aiki, annabi Nuhu yana wangawa ya ga dan shi, yace ya kai dana ya bunayyar kan ma'ana wala takum ma'al kafirin, ya kai dana ka zo mana ka shiga, saboda ita a wannan lokacin safinatu nuhin ita ce tsira kowane bawa in dai ka shiga ka tsira in baka shiga ba to wallahi ba abin da zai hana ka hadu da azaba ubangiji yace ya kai dana ka zo manan ka shiga wannan jirgin manan tare da ni babanka ne ni yace a baba sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ba yace wannan lisahin naka duka hira ce wannan yace bari mu tai mu hawo wancan dutsen wanda dai ai ruwa ne ai dukkan ne da zai yi ne ba zai ci wancan dutsen ba yace dan haka kaga ku tai da ku da wanda kuka imani ku shiga jirgin ku
salatu al-isha
zamu hawo wancan dutsen yace wancan dutsen ya isa ya kare ni daga samun wannan ruwan da ya bugo daga kasa da wanda yake sauka daga sama annabi nuhu yace wa dan shi la asima al-yawma min amrillahi ya kai dana ba wani abu wanda zai kare ka daga al'amarin ubangiji wannan azabar da ta zo ne ta ci kowa sai ta ci komi dan haka ina maka nasiha ka zo ka shiga jirgin ruwan nan yace illa man rahim yace sai dai wanda ubangiji ya ji kai wanda ya ji kan ko wa'annan su wa'anda suke cikin jirgin ruwan nan yace yana wannan hira ana kai ana sa in sa da dare ma'aiki yace wa hala bainahum al-maut fa kana min al-mughraqin kurum sai ga igiyar ruwa ta zo ta kada kurum ta shiga tsankanin annabi nuhu shi yana jirgin ruwan shi kuma yana kasa ta shiga tsankanin shi shikenan fa kana min al-mughraqin wannan dan sai kasance daga cikin halakakku wanda ruwa ya riga ya cinye can bayan ubangiji ya tseratar da annabi nuhu an kare lissahin dukkan wani mushriki adda annabi nuhu ta riga ta amsu an halakar da kowa a lokacin nan sai annabi nuhu yake bance yake kiran ubangijin shi yake cewa ya rabbi inna bani min ahli ubangiji wannan dan namu wanda igiyar ruwa ta shiga tsankanin mu ya shiga daga cikin lissahin halakakku dana ne ho ubangiji ba kaga iri bai bari ba a lokacin nan ubangiji sai yake cewa innahu min ahli yake cewa ya ubangiji sai yake cewa qila ya nuhu innahu laysa min ahlik a qala ya nuhu innahu laysa min ahlik ubangiji sai yace ya kai annabi nuhu wannan dan fa ba da tsaya daga cikin zuri'arka innahu amalun ghayru salih yace wannan dan naka aiki ne wanda bai da kyau aiki ne wanda yake ba na gari ba shi kuma dama in dai bawa ya tarar da ubangiji da aiki ba na gari ba wa khasatan shirka to ubangijin shi ba zai karbe shi da hannu ba wannan kuma shi yake tabbatar mana da zaran an ce da yana musulmi ma'ahi kahuri ko ma'ahi musulmi da kahuri to bashi shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana kalkashin shari'a shi la yarisu almuslimul kafir wala alkafira almuslim baya yuwa musulmi ya gadi kahuri haka kahuri baya gadin musulmi in dai an ce wani musulmi ne to an riga ya an yanke igiya alaƙar dangantaka da shi da kai da shi a cikin addinin musulunci shi sanya lokacin da manzo Allah ya zo fatahu makka sai aka ce wa manzo Allah ina zaka sabka gidajen iyayenka da kakanninka sai ya ce wa hal taraka lana aqilun min ruba yace shin ajili ya bar mana wani abu nan da zamu gada ba abin da ya bar mana lokacin da mu muka musulunta iyayenmu da babbofinmu duka da suka rasu gadan ba wanda zai ci shi mu ba ma ci gadan su ba saboda su kahurai ne mu kuma mu musulmai ne dan haka aqili shine kadai kahuri a wancan lokacin shi kadai ya gadi wannan abin yanzu kuma ko da ya musulunta dukiya ta shi ci ban mu da haƙi akan dukiya shi sanya ka gani nan ubangiji sai yace innahu laysa min ahlik ai albarkacin kahurtin da ba daga cikin lissahin biyanka innahu amalun ghayru salih wannan yazo da aiki wanda yake ba nagari ba khasatan yazo da shirka yake cewa to dan haka miza angar fala tasalni ma laysa laka bihi ilm daga yau ya kai annabi nuhu kada ka ƙara tambaya ta akan abin da baka da ilimi akan shi kaga annabi nuhu ya rasa iyalin shi wanda ba cikin iyallan shi ba take ba dan bata imani da shi ba ya rasa dan shi wanda shi ba baya daga cikin iyallan shi saboda bai imani da shi ba wannan ita ce ka'ida ta ubangiji in dai wani musulmi ne wani kahuri ne to babu wata dangantaka tsakanin su kurum hedin suna wani dan gidan wani ne amma dai babu dangantaka tsakanin saboda babu gado tsakanin su kina wannan shine abin da ya wakana na annabi nuhu bayan irin dogon kira da yayi akan su tsaya su yi imani da ubangiji shekara 250 ga inda ta kai su suka ki imani da ubangiji suka ki imani da Allah he gashi nan ubangiji ko annabi Nuhu ya roƙa ubangiji ya halakar da su dukkan su kwato kam din su kuma ubangiji shi ya amsa mi addu'ar shi ya halakar da su lokacin nan ubangiji ya zubar da ruwan shi daga sama ya hutar da ruwan shi daga ƙasa ya cinye komai da komai in ba wannan jirgin na annabi Nuhu ba shi sanya Larabawa yake cewa suke wannan maluma aqida suke cewa ai ita aqida safinatu Nuhin ne tauhidi jirgin annabi Nuhu ne duk wanda ya shige shi to ya tsira wanda ko bai shiga ba to wallahi ba shi ba samun rahama ta ubangiji babu tsira a tare da shi wallahu ta'ala alam kenan wannan shine abin da ya wakana tsayankanin annabi Nuhu da shi da mutanen shi kuma kalkashin wannan kissa zan mu iya fa'idantuwa da wa'ansu abubuwa shine duk lokacin da mutun ya samu kanshi a matsayin mai da'awa ko a matsayin wanda yake bi ana kira ana karantar da shi kazan nan shine daidai kaza ba daidai ba yaunane na shari'a ba komai bare take so ba komai rai ba take so ta aiwatar ba hatta da wannan zaman ba ko wata rai take so ba amma dai aka hi karhinta aka tilasta ta aka zo aka zabda sallolin nan ba ko wata rai take so ba ta zo ta bata ta bar ayyukan ta ko ta bar kasuwarta minti 15 minti 20 ta zo ta yi sallah ta koma ba shine wajibi ne mu tsaya mu yi hakuri akan dukkan wa'ansu yaunane wanda ubangiji wanda za ya dora mana a matsayin at-taklifa bayan haka dukkan wani kumci da wani tsangwama da wani tozarci da wa'ansu wanda za su kalle ka suna ganin kai ahlus sunna ne ka daga wandanka ka bar gemu kana nema kai adalci a cikin amanar da aka baka imma wani aiki ne imma ina ne kana dai kokarin ka bi abinda karantarwa ta alqur'ani da sunna to wajibinka ne sai kai hakuri kaga annabi Nuhu yayi iyakacin lokaci ko ya bata dukkan lokutan shi akan kurum kira abautatawa Allah bai zo musu bada a tsaya ayi sallah a tsaya ayi kaza ayi kaza kurum abautatawa Allah a shiye shekara 250 kamar yanda muka ce shi a kaida ta ubangiji baya aiko da annabi sai yayi shekara 40 kaga idan ka kara mai a shekara 250 aka kara mai 40 shekara 2010 bayan shi kamar yanda malaman tafsiri suke bayyanawa suka ce annabi Nuhu sai da ya zamana bayan an halakar da kowa jirgin shi ya sabka saman doran kasa ya daidaita kowa ya sabka aka ci gaba da rayuwa sai da ya shekara 60 kaga shekara 250 kaga shekara 40 din da kai shamu kan cewa da ubangiji yake yi na annabawa wanda ba sa kaza ba abubuwa da yawa sannan baya da shi ubangiji ya aiko shi a matsayin annabi kaga wannan duka yana nuna mana lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan aka leka shekarunka dukkan shekarun da kai shekara 63 a rayuwarka dukkan su ba wani abu bane ba idan aka yi muqarana da shekarun da annabi Nuhu yayi yana kira fa nabi safihim alf sanatin illa 50 ama annabi Nuhu ya zamana a cikin mutanen shi shekara 250 yana kira kurum ku yi imani da Allah kaga wannan ana lallashin zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kai ma kai hakuri irin yanda abinda annabi Nuhu wasfasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil afwan ba ita bace ba wannan wasbir wama sabaruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi daqin mimma yamkurun yace kai hakuri hakurin nan da kake yi ubangijinka ne zai sakanta maka da mafi alkhairin shi kadda kai bakin ciki kuma kadda ka samu kumci a cikin rayuwarka wala taku fi daqin mimma yamkurun duk abinda suke kulla na makirci kadda ya kasance maka kumci a cikin rayuwa idan ka koma kai lissafa annabawan da suka gabace ka mi yawa kana da su an zo an yi kiran da karshe dai an samu tsiraru wanda suka yi imani wanda basu imanin ba su suka yi yawa ubangijin su ya kawo wata azaba ya halaka da su daga kuma idan muka leka zan mu gani wannan kissa ta annabi Nuhu tana karantar da mu lalle wanda yake mai hankali mai hikima a cikin al'umma kullun idan annabi ya zo ko mai da'awa ya zo gari yana kira abautatawa Allah shi kadai a bar sa laya a bar sa guru a bar sa kaza a bar bin galgaji abinda muka tarar da iyaye da kakannin nan suna yi duk abinda ba kalkashin karantarwa Allah da manzon shi ba mu je wadda shi mu dauki abinda yake karantarwa Allah da manzo zaka gani wanda za su kalubalance shi sune masu hankali wanda suke masu girma a garin wanda suke sune suke fada a shi kamar yadda muka yi bayani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su suka kalubalance shi irin waɗannan mutane haka shi ma annabi Nuhu irin waɗannan suka kalubalance shi dan haka naka irin wannan izina ce ko darasi ne a gare ka ya kasance damma waɗannan wanda suke kalubalantar taka su ne damma suka kalubalance waɗanda suka gabace ka annabawa da manzanni da aka aiko dan haka ba bakon abba ne ba kai hakuri dalilin ka san abin da zaka samu a gobe kiyama haka idan muka leka zan mu gani wannan kissar tana karantar da mu lalle dukkan annabin da ubangiji yake aikowa yana tsayawa tsayin daka ba dan komai ba dan ya isar da sakon shi baya da hurumin ya huta daga da'irar da ubangiji ya aiko shi in ba da umarnin ubangiji ba kaga annabi Nuhu duk shekarun da akai ya tsaya tsayin daka a cikin mutanen shi bai kai ba zuwa ga wa'ansu mutane ba wanda ba aiko su dan shi ba ya tafi isar musu da sakon ubangiji ya ce ai wannan mutanen garin namu nayi sun gi imani bari mu koma wancan garin mu kiraye su a dai cikin mutanen nashi ya tsaya har sai da ubangiji ya aiko da azaba shi halakar da su ya tseratar da shi kaga bai ba abin da yawa kana bana annabi Yunus alaihi salam lokacin da ya kiraye mutanen shi ya kira suka gi imani da shi suka karyata shi suka mai dariya suka mai izgili annabi Yunus sai huta yace to shin da kun ji imani barin ta yata inni muhajirun ila rabbi to barin huta duk da annabi Ibrahim shine ya hadu wannan kalmar shi ma ya hijira yace to ya bar su ya koma zuwa ga ubangijin shi shine lokacin da ya shiga cikin jirgin ruwa yana so ya isa zuwa inda yake so ya isa yawa kana sai aka yi ƙuri'a aka ga jirgi ya ba mutane yawa fasaha mafakana minal mutahadin sai aka huddo ka san shi kowa zai zo ya dauki abin da ya zabi lambar da yake so ko ya zabi kibiyar da yake so da aka sanya aka huddo kaso sai aka huddo kibiyar shi annabi Yunus sai aka jefa shi cikin ruwa kai tsaye mai yawa kana faltaqamahu al-hut wa huwa mulim kurum sai jirgin sai balen cikin ruwa sai kurum sai ya hade shi yace falaula annahu kana minal musabbihin in ba dan annabi Nuhu annabi Yunus ba ya kasance yana ɗaya daga cikin masu tasbihi ba yana can cikin suratul anbiya ubangiji yake cewa yana cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yace in ba dan irin wannan tasbihin ba da annabi Nuhu yake yi annabi Yunus yake yi ba yake cewa wallahi tallahi la labisa fi batnihi ila yawmi yub'athun da ya zauna a cikin kihin ruwan nan har zuwa lokacin da za a yi tashin kiyama amma dai dalilin tasbihin da yake yana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ubangiji sai ya umurci wannan kihin ya huto ya jefa shi bakin gabar teku kuma kai tsaye ubangiji ya kaddara wanda dabbar da zata zo ta ringa bashi nono ya ringa sha haka kuma da abin da zai ringa ci na hayya samu gangar jikin shi ta dawo kuma aka ce mai ya koma wurin mutanen shi lokacin da ya koma wurin mutanen shi a lokacin nan ne ubangiji ya saukar musu da azaba sai suka ce a wannan al'amarin ho ba da mu bawa kurum sai suka yi sujada suka daga kansu suna kallon azaba suna masu sujada shi ya sanya ubangiji a cikin Yunus yake ce falaula kana ta qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qaum Yunus lamma amanu kashafna anhum azab al-khizy fi al-hayati ad-dunya wa matta'nahum ila hin ba wata al'umma wadda suka qaryatar da manzannin su azaba ta zo musu ubangiji ya dauke wannan azaba in ba mutanen annabi Yunus ba kaga ni albarkatin tahiyar da ya dawo musu suka tabbatar ha wannan al'amarin fa da kwai lauje cikin nadi kuma ga azaba ubangiji ta zo da suka gani tabbas azaban nan tana saukar musu sai suka ce to ubangiji mun yi imani da kai fa a lokacin nan ubangiji ya yaye musu wannan azaba yace kuma muka jiya musu dadi a rayuwarsu zuwa wani tsawon lokaci ki sanya duk lokacin da bawa zai yi imani da ubangijin shi to tabbas wannan mutumin yana cikin jin dadi a cikin rayuwar shi saboda ba wani dadi da bawa zai ji a rayuwar shi saboda wallahi tallahi saboda a ce yana da imani yayi imani da Allah yayi imani da manzon shi da manzannu wanda suka gabata da littattafai wanda suka gabata kuma yana kokarin yabi abinda yake karantarwa alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama so da kafa kina wannan gulguje dai yana ɗaya daga cikin abubuwan da zamu fahimta ko abu na ƙarshe wanda zamu liƙe da shi ko abu biyu na ƙarshe wanda zamu liƙe da shi kasancewar lokaci idan muka leƙa wannan kissar ta annabi Nuhu zamu gani tana karantar da mu kullun makoma kyakkyawa tana tare da masu imani da Allah kaga shekara 250 akai amma dai da ƙarshe
waye ya samu nasara sune waɗanda suka yi imani da Allah su suka samu jin dadi na rayuwa su kuma zassu samu jin dadi na rayuwa a gobe kiyama
kaga wannan yana tabbatar maka innal aqibata lil muttaqin lalle makoma ta ƙarshe ko makoma kyakkyawa tana samuwa ne ga wanda suka tsantsanta ubangiji suka bi ubangiji suka yi imani da Allah da manzon shi a duk lokacin da ka tabbatarwa kanka kana kan turba ta gaskiya to ka tabbatarwa zuciyarka lalle kai ne zaka samu kyakkyawa mai kyau a gobe kiyama kuma kyakkyawa mai kyau a rayuwarka ta nan duniya haka kuma abu na ƙarshe wanda zamu rike da shi shine lalle dangantaka ko kusanci da wani na kirki koda waliyi ne kai koda annabi ne kai koda mala'ika ne wallahi bata isa ba ta baka damar samun rahama ta ubangiji ba madama baka yi imani da Allah ba da manzon shi ba ko madama baka yi aiki na gari ba ka gani shi wannan da ne ga annabi Nuhu mata ce ga annabi Nuhu amma dai dukkan kasancewar su dangantakar su da annabi Nuhu bata tanadar musu ba ko bata musu amfanin komai ba dalilin me dalilin ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da manzon shi ba da sun yi imani da Allah da manzon shi to wallahi su ba da suna cikin wanda za su samu tagomashi wannan kuma ba shi yake hanawa ba wai wannan ayar da take bayyana mana wallazina amanu wattaba'tuhum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay wanda yayi imani da Allah yayi imani da manzon shi yayi aiki na gari sai ya kasance ma'ahi ne da ma'ahin yana sama ta yana aljannatul firdaus an yana aljannata harko yace ubangiji yace kalkashin rahaman mu zamu hada shi da ma'ahin shi mata zamu hada ta da mijinta da zamu hada shi da baban shi wannan cikin rahama ta ubangiji amma dai da zaran za a ce da yi imani ba da Allah da yi imani da manzon shi da yi aiki na gari ba ba shi ba wannan dangantakar nan ubangiji ya riga ya yanke ta ba shi ba su kamar yadda muka bayyana a cikin shari'a ta musulunci hatta da gado babu tsankanin su kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana lokacin mu ya kai abinda muka karanta daidai Allah ya bamu dadin shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mu iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana ƴan uwa da amana arziki da suke bara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi ya sanya albarka a ciki Allah mana albarka yayi wa zuri'an mu albarka yayi wa abinda ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka yayi wa kasuwancin mu albarka haka kuma yayi wa sauran kwanukan mu albarka Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك